バキー、もう一言口や。Hausawa kan ce waiwaye a ran tafiya. A yayin da shekara ta 2021 take ban kwana. Shirinmu na yau bita ne akan wasu muhimman abubuwa da muka kawo muku a cikin shekarar. Jama'a assalamu alaikum. Shirin baki mai yanka wuya na farko a shekarar nan ta 2021 dake ban kwana. Ya kawo muku yadda 'yan Najeriya suka bayyana cewa ba za su taɓa mantawa da shekarar da ta shuɗe ta 2020 ba, saboda abubuwa da dama da suka faru a cikinta. To amma kafin nan a jamhuriyar Niger an waye garin shekarar ne da sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban ƙasar, wanda ya sami kyakkyawan yabo a duk faɗin duniya. Ga yadda shirin ya kasance. Dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Mohamed shine ke kan gaba da kashi 39 cikin 100 na sakamakon zaben da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamba da ya gabata. Tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman ya sami kashi 17. Tsohon Prime Minister Sani Umaru ya zo na uku da kashi 9, yayin da ɗaya tsohon Prime Minister Albade Abuba ya zo na hudu da kashi 7 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. A yayin da ake shirin fafatawa a zagaye na biyu tsakanin Bazoum Mohamed da tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman, tuni da wasu jam'iyyun adawa suka bayyana shirinsu na marawa ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki wato Bazoum Mohamed a zagaye na biyu na zaben. Salisu Muhammadu Habi shine shugaban jam'iyyar ADN Fasaha, ya kuma bayyana matsayar tasu a yayin gangamin jam'iyyun ƙawancin marawa Bazoum.
Muna ma Allah madaukakin sarki godiya da ya kama wannan dandali yau, saboda mu wallafa wani jawabi ga zuwa ga magoyan bayan jam'iyyar nan namu guda kusan 50 da suka goyon baya ga shugaba namu Bazoum Mohamed, saboda a tabbatar ma shi su samu rikon ƙasar gaba ɗaya ta Niger.
To sai dai Ibrahim Mamman na jam'iyyar MPN kishin ƙasa, kuma mamba a ƙawancen jam'iyyun hamayya na CAP 2021, ya ce bar ma batun nuna goyon baya, suna nan ma suna nazarin hanyoyin kalubalantar sakamakon zaben na farko, inda ya ce a yanzu ma za su kara tamke damara.
Za mu gani tare da ma'aikatanmu wayanda ke iya bi sau da kafa ya ne sahihancin wannan sakamako, kuma wane korihi za mu iya yi zuwa ga wajen kotu.
To akwai alama sai an je zagaye na biyu, wanda abinda ke nufin har yanzu da sauran fafatawa tsakanin jam'iyya mai mulki, dan takarar jam'iyya mai mulki, da kuma ɗaya daga cikin ɗan takara na ɓangaren adawa CAP government.
Wannan ai albishiri ne mu zama mutane, mu abu ne wanda da ja mun san da shi, amma yau zahiri al'ummar Niger ta gwada mutane da al'umma ce mai mutunci. Duk abubuwan da aka yi saboda wannan wucewar da aka so a yi da ƙarfi a ta yi zagaye na farko a kada duka jama'a 'yan Niger, al'umma za mu ta ta yi tsaye takiya ta ce sai da aka yi zagaye, sai an ji zagaye na biyu. Wannan abu albon alfahari ne gare mu, muna gode ma al'ummar Niger, muna so yanda suka yi tsaye suka tare, muna so su yi da aiki kowa ya haɗa ƙarfin shi, wanga mu ba abu da muka gani ya tsaya daga nan, wanga iko yanda aka ɗauko shi ake so a ci gaba da shi, a murƙushe wanga iko wanda ke son ya tabbatar da zalunci da ikon nawa sai nawa, ni sai ɗiyana, saboda in kun dibe su duk wanda kuka gani jagora akwai ɗan shi, akwai ma'ayin shi ko ƙanin shi wanda suka shirya wanda za su gadon ƙasar ka.
Ina batun maganan haɗaka da wasu jam'iyyu zuwa zagaye na biyu?
Wannan ai za ka saurara aka ce tun da yanzu ne muke, yanzu da aka huddo sakamakon wannan da za, akwai kasan CAP 2021, kuma akwai EPP, wa'annan in ka dibi abinda suka samu, ƙuri'un da suka samu ya limka abinda shi ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'uriya mai mulki ya samu. Kenan muna iya cewa in an dibi wannan abun lalle kaman ma sun fadi.
Duk duniya da ta jinjina wa kasar ta jamhuriyar Niger akan yadda ta gudanar da zaben na bana. Ga kuma ta bakin mataimakin shugaban hukumar zaben kasar ta Seni Dr. Ladua Amada. Jim kadan bayan fitar da sakamakon zagayen farko na zaben.
Wannan zabe shekara uku kenan muke tsara shi. Cikin wannan shekara ukun babu tirsasawa da bamu gani ba. Sai mu ce ma hukumar zabe ta kasa ta yi yankon jini tunda mutane da yawa kan yan siyasa kan yan kasa zamnagari mutane da yawa sun yi imani ke wannan zaben na daya ba mun iya tsara shi ba kuma na biyu ko mun tsara shi ba mu san shi bace ba mai da ikon Allah kuma ya ba mu kuzari kamar inda muka ce muka tsara wannan zabe dan ku saboda wannan sai mu ce alhamdulillah sai mu ce mun gode ma yan kasar Niger 100% dan mun kire su sun huto su zabi wanda suke so kuma da ikon Allah sun huto sun zabi wanda suke so tunda alƙalin mu sun gwada cikin kashi 100 kashi 69 suka huto suka yi zabe ina tamani inda na sani ba yau ba nake cikin harkokin tsara zabe ba a taba samun wannan kashi ba na tururo mutane wanda suka huto suka yi zabe
to a Najeriya kuma a yayin da shekara ta 2020 tuni da ta zama tarihi ɗan Najeriya da dama na bayyana cewa ba za su taɓa mantawa da ita ba musamman saboda wasu kalubale na musamman da suka fuskanta a cikin shekarar masani halayya da zamantakewar dan adam Professor Tukur Muhammad Baba dan iyan mutum biyu ya tabbatar da tunanin na ɗan Najeriya akan shekarar ta 2020
to na daidai ba ma kawai cewa ba mu taba ganin irin ta ba ni zan taimaki ɗan Najeriya da cewa Allah kada sake nuna mana irin ta akwai abubuwa da yawa da suka faru da suka kusan ba za mu ce Najeriya ba sun ya mutsa duniya duka shi wannan shi cutar corona virus da ta fito wato ta canza duniya gaba daya duk wasu abubuwa da muke yi na cudanya tsakanin al'umma zuwa al'umma tsakanin kasashe zuwa kasashe da sauransu duk kaga ta juya mana hankali na biyu kuma babban matsala da shi wannan shekaran da ya shude ya kawo mana shine mu dai a nan kasan zamantakewa na zaman lafiya da kwanciyar hankali da muka rasa matsala da muka samu na tsirarun Boko Haram ya ci gaba in ka wuce wannan kuma abubuwan da suka zo itila'in da ya zo mana na sace mutane da garkuwa da su da karban kuɗi kaga yan ta'adda sun zo cikin ƙauye sun kona ƙauyuka sun kashe wanda za su kace sun saci wanda za su saci da wanda aka kora su baruri wannan abu ne da ba mu taba tsammanin zai zo ba abin kuma abin takaici shine wato abun nan ba wai yana faruwa bane kawai ya dami mutane ba alaman cewa zai gyaru su kuma shugabannin namu gasunan ne abin takaici shine da in kana tafiya ce Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya ana tunanin hatsarin mota to yanzu ba shi bane ma kawai cewa zan tashi nan zuwa Gusau zan tashi Gusau zuwa Zaria zuwa Kaduna zuwa Abuja shin za a sace ni a hanya in an sace mutum a hanyar nan ba wai kawai an sace mutum bane wato tashin hankalin da yake kawo dole ya tada mutane hankali
to ko menene mafita da kuma fatan ƴan Najeriya a cikin wannan sabuwar shekara ta 2021
fata muke yi abubuwan da suka dami mutanen nan a samu hajoji da za a rage musu in haka bai faru ba fa muna wa junan mu muna wa al'umma muna wa gwamnati tsoron fushin jama'a in har aka tura aka dada tura mutane tura ta kai bango akwai abin da zai faru da bai zai wa kowa dadi ba gwamnati kaman yadda na nuna da baya ba za ta dauki wannan kullun hakurin mutanen nan ba gwamnati ta mai da hankali wajen babban ulmul aba'isan abin da ke damu mutane sha'anin tsaro na biyu a samu wa mutane abubuwan da ya kamata a samu musu asibiti ilimi ruwan sha da sauransu yaudarar jama'a da 'yan siyasa suke yi za a muku kaza ya kamata a sake tunani a kai
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Lalo da Suleiman Mumuni Barma. Cuba Hero Dedone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.